Amsa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 13 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hira ta musamman da wani masanin harkokin siyasar Amurka, Malam Hassan Sallau Jibiya, akan zaman da yau Majalisar Wakilan Amurka ke yi don kada ƙuri'a na tabbatar da tsige shugaba Donald Trump. Sannan za ku ji cewa a Najeriya a tsakanin shekarar da ta gabata 2020 zuwa cikin wannan sabuwar shekara, jami'an hukumar NDLEA ta jihar Adamawa sun samu nasarar cafke mutane 200 da kuma miyagun kwayoyi sama da kilo 2000 biyo bayan samame a wasu kananan hukumomin jihar 21. Bayan haka, za kuma ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai, bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ke zaman kada ƙuri'a akan sake tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taɓa yi ba a tarihin Amurka. 'Yan Democrat su ke da rinjaye a majalisar kuma suna da isassun kuri'un da za su amince a tsige shugaban, amma yanzu ana samun ƙarin 'yan Republican da ke goyon bayan ƙuduran. 'Yar majalisa Jamie Herrera Butler ta sanar a yammacin jiya Talata cewa za ta kada ƙuri'ar goyon bayan tsige shugaban. Ta faɗa a wata sanarwa cewa Trump ya saba alƙawarin da ya ɗauka a matsayin shugaban ƙasa. 'Yar majalisar wakilai Liz Cheney, kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan Republican a majalisar wakilai da take bayyana goyon bayanta akan tsige shugaban, ta ce ba a taɓa ganin cin amanar da shugaban ƙasa ya yi ba kamar wannan. Ƙasar China ta sanar da samun adadi mafi yawa na rana guda na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da ba a gani ba tun watan Yuli, bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar daga lardin Hebei. Hukumar lafiyar ƙasar ta sanar da samun mutum 115 da suka kamu da cutar a jiya Talata, inda ga cikinsu a lardin Hebei aka same su, wanda ke kewaye da Beijing. Hukumar ta kuma ce mutane 107 daga cikinsu waɗanda suka kamu da cutar daga cikin yankin suka same ta. Wannan shine adadi mafi girma da aka gani a ƙasar tun daga ranar 30 ga watan Yuli. Jami'ai a lardin Hebei sun ba da umarnin sanya matakan kulle a birane da yawa, yayin da hukumomi a arewa maso gabashin lardin Heilongjiang, inda aka samu sabbin kamun cutar mutum 16, suka ayyana dokar ta ɓaci a gaba ɗayan lardin mai jama'a miliyan 37. A halin da ake ciki kuma, masu bincike a ƙasar Brazil sun ce rigakafin cutar COVID-19 da kamfanin maganin Sinovac Biotech na China ya haɗa ya nuna yana aiki da fiye da kashi 50% bayan gwaje-gwajen rigakafin da aka shayi a kan mutane a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a gabashin Siriya a yau Laraba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci wani babban jami'in leƙen asirin Amurka da ke da masaniya a kan harin na cewa hare-haren sun auna wasu wuraren ajiya da ake amfani da su don ajiye makaman Iran ne, kuma an iya kai su ne da taimakon bayanan sirrin da Amurka ta samar. Ba kasafai Isra'ila ke mai da martani a kan harin da ake kaiwa a Siriya ba, wanda ita da kanta ta sha kaiwa lokuta da yawa a ƙasar a cikin 'yan shekarun nan a matsayin yaƙi da sojojin da ke da alaƙa da Iran da ke Siriya. Kafar yaɗa labaran Siriya ta Sana ta ba da rahoton cewa harin ta sama ya taɓa garuruwan Dar el-Zur da Mayadan da kuma Bukamal. Gwamnatin Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa karan farko cikin shekaru kusan 70 akan wata mace farsana. Da safiyar yau Laraba ne aka aiwatar da hukuncin kisa akan Lisa Montgomery a wani gidan yaron tarayya da ke Terre Haute a jihar Indiana. Duk da jerin ƙararrakin da aka shigar na neman hana hukuncin kisa a dokace, a yammacin jiya Talata kotun ƙolin Amurka ta amince a aiwatar da kisan. A shekarar 2007 ne aka tabbatar da laifin Montgomery na shaƙe wata mai juna biyu, ta kuma yi mata fiɗa ta ciro ɗan da ke cikinta. Montgomery ta ɗauke ɗan ta kuma yi ƙoƙarin mallakarsa. Lauyoyin da ke kare ta sun yi muhawara kan cewa an ci zarafin Montgomery sosai, ciki har da fyaɗen gungun mutane a lokacin da take yarinya, abin da ya shafi rayuwarta gaba ɗaya, ga kuma taɓarɓarewar matsalar hankali da danginta ke fama da shi.
Be away.
da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. So kamar yadda aka ji a farkon shirin, a yau majalisar wakilan Amurka mai rinjayen Democrat ke kada ƙuri'a akan tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu, biyo bayan tarzoma da magoya bayansa suka yi a majalisar dokoki a ranar Laraba da ta gabata. Wasu 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun fara bayyana goyon bayansu ga wannan mataki na tsige shugaban. Malam Hassan Sallaujibiya ɗan Najeriya, mazaunin nan Amurka kuma mai sharhi akan siyasar Amurka, ya mana fashin baki. Ga yadda hirarsu ta kasance da abokin aikinmu Baba Makeri.
To yau da majalisar wakilai take kada ƙuri'a na tabbatar da batun tsige shin, menene kake hasashen gani bayan wannan ƙuri'a da majalisar wakilai za ta kada?
To kaga dai dududu bai fi 'yan watanni ba da suka wuce da aka shiga cikin wannan dabarwa ta ainihin tsige shugaban ƙasa. Inda ba a samu Republican ɗan jam'iyyar Republican ko ɗaya ba da ya goya masa ba. Amma a inda yau abinda muke tunanin zai faru, za a ga cewa akwai 'yan jam'iyyar Republicans da za su ainihin kada ƙuri'a tare da 'yan jam'iyyar Democrat ta goya ma wannan ainihin yunkuri na tsige shugaban ƙasa a karo na biyu baya. To shi ne dai abinda zai dan jawo mutane hankali, sai kuma ainihin saurin da aka kawo ga wannan matakin, inda za ka san cewa abin ba wasa. Kasan wancan karin sai da aka yi ta muhawara kafin a kai ga lokacin da za a yi zaben. To wannan ko gashi daga ainihin kawo wannan kuduri duka jejen nan ko shekarun jiya gashi har inda yau take, za a zo a kada ƙuri'a a majalisa. Wannan gaskiya abu ne mai muhimmanci sosai da ya kamata a yi la'akari da shi.
Ko akwai wani darasi da kasashe irin namu kuma za su iya dauka daga irin wannan dabarwar da ake ciki?
To darasi dai ba zai wuce cewa ba demokradiya komin dadewarta wata cika goma ba, za ka ga akwai 'yan kurakurai tare da ita, because ai za ka iya ce da kusan irin wannan kurakurai ne suka kawo shugabannin ƙasa irin su Donald Trump akan karagar mulki. Saboda ka ga komi wani lokaci kasashen mu na Afirka ana ganin cewa ya ba za ku yi kaza ba kamar kasashen su Amurka da Ingila da sauransu. To su ma kasashen Ingila da Amurka su ma akwai wani lokacin da zai taso irin wannan lokacin su zama suna samun kalubale na nasu demokradiyya. Saboda haka kai demokradiyya dinga daga mata kafa idan aka yi wani kurakuran sai dai a nema, amma a nemi gyara, a nemi yadda za a gyara gaba. Kamar yanzu kaga majalisar wakilan Amurka sun ce ba su sake duk da sauran 'yan kwanaki shugaba Trump ya bar mulki, amma ana son a yi gyara, a nuna darasi cewa babu wanda zai zo irin wannan taga kama karya kuma ya tafi haka ba tare da an nuna masa cewa ga matsayinka ba.
Madalla Malam Hassan Sallaujibiya kenan akan zaman da yau majalisar wakilan Amurka ke kada ƙuri'a don neman tsige shugaba Trump a hirarsu da abokin aikinmu Baba Makeri. To har yanzu a Najeriya, jami'an hukumar NDLEA ta jihar Adamawa sun samu nasara biyo bayan wani samame a mabuyan wasu ɓata gari a ƙananan hukumomin jihar 21 da yake nuna wa manema labarai waɗanda aka kama. Kwamandan hukumar a jihar Idris Bello ya ce daga farkon shekarar bara ta 2020 zuwa wannan wata na Janairu sama da mutum 200 aka kama a jihar. Hakanan kuma jami'an hukumar sun samu nasarar cafke miyagun ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 283. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jami'an hukumar ta NDLEA sun ko samu wannan nasara ne biyo bayan wani samame da suka kai a wasu maboyan bata gari a ƙananan hukumomin jihar 21, ko da yake nuna manema labarai wanda aka kama. Kwamandan hukumar a jihar Adama Alhaji Idris Bello ya ce ma daga farkon shekarar ba ta 2020 zuwa wannan wata na Janairu da muke ciki sun samu nasarar kama mutum 200 a jihar Adamawan. Haka nan kuma jami'an hukumar ta NDLEA sun ma cafke mugan ƙwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 283. To wai koya lamarin ya kasance ga dai komandan hukumar a jihar.
Kare daban-daban yanki wurin jabi wani market girai na ne ma na faɗi ne kuma duk dai ga sunan da hutu da sauransu. Yanzu za a dudduba a gani don wasu su sha-sha kawai suke. Sai waɗannan akwai ɓangaren da za mu kai su za a yi musu jihari kan ilimin waɗannan wanda kuma aka kama da kayayyakin waɗannan masu yawa su za a hukunta su za a kai su. Shaye-shayen nan ba abin to me amfani su tun da suke sha. Kun masu samu zanen su bar waɗanda abubuwan zai su masu nan yau a cikin gari da a ce ya kama su ba kama su suna shaye-shaye. Kamar yadda na ce maka kaga ga aiki galanci kaga suna muna aiki da su suna mai taimaka mana ko a yaɗin yan gari ma da yawa gaskiya akwai gaskiya no mun samu ana zuwa ana gaskiya mana kuma ana amma akwai wasu kuma da gaskiya irin haɗin mai no kebaka da muke so a bada ba a samu yadda ya kamata amma haka za mu ji ci gaba ana fahimta da mutane da a samu nau'a a yi da yadda ya kamata.
To ya kome waɗanda aka cafkin ke cewa.
Ba kwaya ina sayarwa ba koyo abin da ake ina sayarwa mata na da cikin wata takwas ba aiki an daina biyan aiki mashin ne ina da dangin rufi wurin siyasa sun ba mu aiki a local gwamnati wata kusan shekara biyu ba biya mu ba. Ni ina gada in je in sata ko iro mutu gara yi wannan sana'a an za a ɗauke na ɗakin mata na banda aiki ne banda sana'a ne ko ba haka ba na dawo da mata na ina kwance da ita da dukiyar aka ba ka duke ne amma ba a samu yadda abu ba dole ya samu kai na mafita. Akwai manya wanda su suke a san su a cikin gari su suke wannan harka manya-manya ne za a dukkan don masu ɗaya bayan ɗaya harkan wannan abu wanda su ko taɓa su ba a yi.
Manazarta dai na ma danganta matsalar shaye-shaye da taɓarɓarewar tsaro da yanzu ma ke neman gagarin kundila a Najeriya. Muhammad Ismail da ke mabin daidaikin hakokin tsaro ya ku haska fitilan su nema kan wannan batu.
Alhaji Ibrahim aiko shakka babu maganan shaye-shayen nan ya ɗaya daga cikin abubuwan da muke fama da shi musamman kuma yake ma haddasa rashin tsaro a ƙasa. In ka lura yara matasa yanzu wasunsu ba sa zuwa makaranta sai ka je ka same su sun yi gungu-gungu. To da zarar an ce yaro baya makaranta baya aikin yi zai je ya samu dole ne zai samu abin da zai yi ko mai kyau ko mara kyau. To a irin wannan halayyar ne sai ya ga yara matasa wasu ma sun taso ba tare da wasu ba tare da iyaye ana samu su ido ba akan abubuwan da za su yi kuma wasu ma akasari ba su yi makaranta ba da shauransu. To sai ya kasance gaba ɗaya sun shiga cikin wani yanayi wanda yake mara kyau.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar kananan dabbobi kamar tumaki da awaki a Najeriya.
Sana'ar kananan dabbobi kamar awaki da tumaki sana'a ce da ɗaruruwan mutane suka dogara da ita. Na ziyarci wata kasuwar awaki da tumaki da ke waje da birnin Ibadan, wato a Kinyele, inda ni tattauna da wasu masu sayar da tumakin da awaki.
Tunda da sunana
sana'a mi hake
sai da akuya
kada dai kana sai da akuya
insha Allah
kamar shekaru nawa
daga zango muke sai da awaki zuwa Bolija muka dawo a Kinyele
amma yanzu an kai shekara nawa
zaka shekara 40 fa
to sana'a akuya ke tafiya a halin yanzu
yana da yana bambanci amma yanzu ya canji fiye da da
me bambancin da yanzu
tsada da wahala hanya da wahala ma'aikata yake da mun falake shi yasa wasu ba su ga zauna gida ba su zuwa sai guda suke zuwa saboda sauran ma'aikata da kuma masu kwanta
yanzu yafi tsada koko a can da
yanzu yafi tsada da nisa yafi da tsada
to me kawo tsada
wani hunda suke tafiya a hanya kala kala na yan kwanta da na ma'aikata da abuga kuma dangali ya kara tsada
wancan bakin bunsurun yanzu yana nawa
zai 27
to inda ne kamar nawa ake sayar da shi
9500 ko 9
wancan mai furfuri fa
ke 33
to yanzu fa
yanzu zai ga 33 inda dai 23 ne ko da biyu
wancan kuma mai jan nan fa
wancan mai jan nan zai ga 30
to yanzu fa
yanzu 35 ake sai shi
ciniki na tafiya
a yana tafiya sosai duk da haka na sai suna daure suna sai haka nan
yanzu ayuni kana sai da bunsuru nawa
ga muna da kwatsomi akwai masu daga Lagos suna saya ba zuwa daga Ondo daga Agure daga Jabu ina dai sai da kaman mota biyu amma na fara ke ba nawa ba
matan awaki fa
mata awaki akwai ta 30 akwai ta 32 akwai ta 20 akwai ta 27 akwai ta 17 duka akwai
awaki aka fice niki ko kanana
ranar talata na cikin manya kaman juma'a saboda haka Allah ya kwada masu sai cikin gida suna sayan kanana
to ya kuna sai da kudi hannu ne ko bashi
kashi biyu ne wanda suna zuwa da kudi hannu wanda aka saba su ya da gobe ana riga Allah ba su je su aiko da su
da lawo na sai ya wa da tunkiya da rago da tunkiya da mece da na muji da mata
to ya sana'a awaki da tumaki yake tafiya
duka suna tafiya amma yayi kudi da yawa ba kaman na da ba bawo
to me yasa awaki da tumaki suka kudi yanzu
Allah shine yake san wannan
to yanzu kamar wannan dogo tunkiya wannan tana nawa
yanzu shiruwa yanzu zai kai wannan 25 ko 26
wato 25 ko 26
eh
to a dafa wannan
da wannan ba biyu ko 17 ko 18
to wancan tunkiya fa gajera wancan yanzu tana kai nawa
gajere na mun da na da ko nan yanzu na yanzu shi kai 20
to dafa
da ba zai kai wannan ba ya kai shabiya
to ga wani akuya wannan yana kuka wannan baka akuya yanzu shina nawa
da ko yanzu
goye yanzu
yanzu sai ya use dubu ya kai shabiya ya kai shabiya ko sha hudu
to yanzu fa
da sai use wannan ko ya kai dubu goma
to yanzu wannan sana'a yana biya ma bukata
to sana'a alhamdulillah sana'a biya bukata
akwai riba
alhamdulillah
yanzu kaman kana sai da rago ko tunkiya nawa a yini
a Allah shine yake sa wannan fa suna siyawo bai san disafi abin sai ga maka sai kasa
amma wani bi rana dai kana sai da guda goma
a wajen cikin kasuwa a ina wuce haka akwai wani bai haka ba akwai wani wanda na wuce haka
to sana'a awaki tana da dadi gare ka
alhamdulillah akwai dadi
to menene dadin ta
dadi a to muna san abin da muke ci to mun gode Allah da yara da mata da namu ne abin da kogo wanda yayi min kokari to dole ne sai sarame abun gashi
ka taba koya mu wani aikin sai da akuya ko tunkiya ko akuya ko kuma rago
dukkan su na san abubun da sirwa da sidawa mun sani da rago da tunkiya da busura da mece akuya ko ai da yankasa yurbawa mun yi da shi
to kana da yara masu wannan aikin dabbobi
cikin karanan ko
cikin yayanka ko cikin yayan
ba mu da
me yasa yayanka ba su sai da awaki
suna sai wani sana'a suna makaranta in ya gama makaranta suna ce ki ga aiki nashi da ba
to kamar idan sun gama makaranta kana son su kama sai da awaki ko dabbobi
to an ya fadi haka in sai ina so amma bai so sai je gaba sai neman wani aiki amma muna nan cikin ko arewa in sun ji muna dawowa amma muna nan cikin muna neman alheri a kojin daba a kasuwa
sunana Muhammad Yahyari Jo local government Niger state sana'a akuya
kada dai kana sana'a akuya
eh akalla na samu shekara 16 zuwa 17 ina sana'a akuya akwai yara da na koya ma bakin gurgurun
kamar yaro na ka koya ma sana'a akuya
zai kai kamar mutum biyu haka
to sari ka koya musu koko falkanci
a'a falkanci daya zuwa biyu suna sari ne su sai da ma falaki
ina ga kake kawo akuya
to daga me aduwa nake dauko ta ina zuwa nan kuma ina sayan ta daga Neja gida na kenan ina kawo ta nan Ibadan jara ka tsana ce bakin boda tsakanin ta da Niger amma market sinister. Yeah,
yeah, but on farashin akuya idan aka kwatanta da da hali yanzu.
Gaskiya farashin akuya idan aka kwatanta da da kusan ya huce lunka. Sannan abinda ma fuskantar barazana da ake. Mafi rinjayi duk wani abu da zaka je ka sayi kaman farashi idan da yana 10,000 yanzu kana SK 10,012 ko 15. Sannan idan ka zo nan wurin sayarwa to sai dai ƙarin arziki da yake idan Allah ya buɗa mutum baki ba zai ana shi abinci ba. Shine kawai wani wuri zakai maida wani wuri ka samu kadan haka muke ta hakuri da shi.
To bayan nan a Kinyel Ibadan ka taba kai akuya wani gari a cikin kudu maso yammacin Najeriya kamar jihar Ogun Ondo Ogun Osun har Ekiti.
A gaskiya iyaka na Ibadan Lagos anan nake ina kai akuya Alaba Lagos sai nan Ibadan.
Me zaka ce game da matsalolin da kuke fuskanta?
Matsalolin da muke fuskanta na daya shine hanya saboda wani lokaci zamu taso muna uzurci Allah ya taimake mu mu samu sauke dabbobi sun gaji zamu iske hanya ko mota ta yi karo ko kuma mu iske wurin kamar gurin da babu hanya ma gosulo ya ruhi saboda matsala na hanya.
Jami'an tsaro suna damun ku?
Eh akwai bosto boyen da yake gaskiya jami'an tsaro suna takurawa.
Kamar a tsakanin ina da ina.
Eh kaga idan ka taso daga me Adua kayan ka kawo kongolom ake ce ma kauyen nan ku akwai jami'ai wanda yake dole sai ka ba da naira 1000 sannan za ka wuce idan baka bayar ba wata kila ma kai ko na abinci bai rage ma ba kuma sai an tilasta ka akan sai ka bayar din zuwa Kazauri idan ka wuce wancan bus stop din baka biya ba za a kira waɗanda suke Kazauri su dakatar da kai sai ka koma baya.
Wannan naira 1000 nami ne
wallahi mu ba mu san abin da ake da shi ba tunanin mu ya kamata a ce kudi ne waɗanda ake muna aikin hanya da su to kuma aka san haka hanyoyi gaba daya ba inda zaka ke wani aiki wanda zaka ce an samu ci gaba.
Su wane ne ke karɓar waɗannan kuɗi na radu? Yan sanda ne, soja ne, civil defense ko kuma aikatan gwamnati?
Maja ne da soja da yan sanda ne.
Lukman Mohammed, halkanci ne ke yi.
Har dai kana wannan halkan?
Na jima ina wannan halkan.
Daga ina zuwa ina?
Daga Bonza zuwa Ibadan ko kuma zuwa Lagos.
Cikin ƴan uwanka ko ƴaƴanka akwai mai wannan aiki na halkancin awaki?
Babu gaskiya, amma dai akwai abokanai na masu yin shi.
Ka taba koya ma wani?
Na taba koya ma wani.
Mutum nawa?
To suna da kai mutum biyar cikin su.
Ka yaye su?
To har yanzu gaskiya ban yaye su ba dan saboda yaran ne kanana.
Suna karkashin ka?
Suna karkashi na yanzu nan.
Wannan aiki shine bayan ma bukata
sosai kuwa.
Jami kai wanda ba za ka imanta ba a cikin wannan falkancin awaki daga Arewa zuwa Kudu.
Na yi gida, na yi aure, kuma na yi karatu cikin shi.
Ka taba cin wata riba wadda ba za ka imanta ba ga awaki?
Gaskiya na taba.
A wani gari ka ci wannan riba?
Ibadan na ci ta.
To ka taba faduwa?
Sosai kuwa.
A ina ka fadi inda ba ka manta ba?
Lagos.
Sunana Alhaji Sani Gumi. Ina sayar da dabbobi, ina sayar da raguna da awaki.
A ina hake sayar da waɗannan dabbobi?
Wannan dabbobi ina sayar su daga nan Ibadan a Kele ina kai su kara 20.
Lagos.
Eh.
Me baka shawuwa shiga wannan sana'a?
Ah, dan taimaki kai na da yan uwana da iyali na.
Wannan sana'a tana biyan ma bukata?
Ah, insha Allah, bakin gurgudu an samu, an je Saudiya, an gina gida kuma an yi aure.
Tana da matsaloli kuwa?
Eh, tana matsaloli sosai.
To me a matsalolinta?
Matsalolinta abun da ya shafi kasuwanci na bashi. Saboda kana da customomi kamar guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku, mutanen nan duk bashi zaka bashi. Akwai mai gaskiya, akwai mara gaskiya. Kana iya kasuwanci kamar na miliyan 1 ko 1,500 ko 1,600 ko miliyan. Dan wata ɗaya, wata biyu sai a ce babu 300, babu 400, babu 500, wani ma miliyan guda babu, suna wurin bashi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sakamakon wasannin mako na bakwai na Premier League din Ghana da Musuma. Labarin wasannin na yau. Bechem United da ke jagora a ligin din na Ghana ta kasa ci gaba da rike matsayinta yayin da ta yi kunnin doki 1-1 da King Faisal. Ashanti Gold da ke a matsayi na biyu ta yi tattaki har Accra inda ta lallasa Accra Great Olympic da ci 2-1. 11 Wonders ta lallasa Kerala United da ci 3-1. Dream FC biyu Ebisuwa Duwarsa na nema. Brekum FC ta yi nasara akan Inter Allies da ci 1 mai ban haushi a Golden City Park. A ranar Juma'a, Legon City sun ka samu nasara su na farko a kakan bana yayin da ta dana wa Wafa FC kwallo daya a raga. Haka ma Midiema FC ta samu nasara ta na farko bana yayin da ta shaƙi Edwana Stars da ci 2-1. Eta ku Elmina Sharks da House of Oak kun
kunnin doki sun kai dai da dai a Indum Park Elmina kuma sai Asante Kotoko ta yi wa Liberty Professionals fintin kauda ci biyu da nema manajojin kuma sai Asante Kotoko sun gayyaci dan wasan su na gaba wanda ya fi duk sauran ɗan wasa dadewa a Kotoko ya bayyana gaban kwamitin jan kunnin marasa jin magana saboda sabawa ka'idodi da dama a klabin mafi muhimmanci a cikin su Burgamit da yayi tafiya da shi zuwa Sudan ba wanda aka amince ɗan wasa sai tafiya da shi bane yayin karawarsu na CAF Champions League a Sudan an dai nuna cewa wannan abu da Bright Jamfi yayi ya kunyata kuma sai Asante Kotoko dan haka yana da tambayoyi da zai amsa kasar Ghana za ta iya gabatar da karar kin amincewa da yadda referee Vincent Shia Enyonam Ahmedu Med ta ci wasa tsakanin su da Ivory Coast a gasan Wafo B under 17 abinda ya shafi sakamakon wasan shugabannin Black Starlet sun ce za su kuma kai karar su akan alƙalancin wasan na ƴar kasar ta Togo ga Confederation of African Football CAF a takaici akan alƙalanci maras adalci a wasan na ranar Talata a Lome Togo sun kuka ainin da yadda ta ci wannan wasa da sun kasha kashi da ci 3-1 dan haka za su buƙaci a bincike alƙalancin nata saboda yana da hadari ga ci gaban ƙwallo a Afirka Ghana dai na buƙatar maki ne kawai ta iza gaba zuwa wasan kusa da na ƙarshe Cote d'Ivoire ta yi mata bazata labari da ke isowa da dimi-dimin su gare mu shine cewar wani tsohon mambar hukumar House of Oko Mawun Yaga Allah ya yi masa rasuwa Mawun Yaga ya taka rawan gani a nasarorin da Accra House of Oko ta yi a cikin shekara 1990 yayin da aka shiga sabon karni karkashin daraktocin hukuma na Emmanuel Mati Commodore Mensah da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai
A yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ke zaman kada kura'a akan sake tsige shugaba Donald Trump karo na biyu abinda ba a taba yi ba a tarihin Amurka. ƴan Democrats suke da rinjaye a majalisar kuma suna da isassun kuri'un da za su amince a tsige shugaban amma yanzu ana samun ƙarin ƴan Republican da ke goyon bayan ƙuduran. Kasar China ta sanar da samun adadi mafi yawa na rana guda na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da ba a gani ba tun watan Yuli. Bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar daga Lardin Habay. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai har-hare ta sama a gabashin Siriya a yau Laraba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci wani babban jami'in leken asirin Amurka da ke da masaniya akan harin na cewa har-haren sun auna wasu wuraren ajiya da ake amfani da su don ajiye makaman Iran ne. Kuma an iya kai su ne da taimakon bayanan sirrin da Amurka ta samar.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binti Esteru nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma assalamu